ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pté a garin Niamey, inda muke gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam a kowace rana ta Asabar ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abun da muke karantawa. Idan ba a manta ba, har yanzu muna a cikin kitabun nikah, ma'ana littafi wanda yake bayani akan abun da ya shahi hukumce-hukumcen aure. Kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya, akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yake cewa, assalamu alaikum malam, wani abokina ne ya tambaye ni akan cewa dan uwan ma'aifinsa ne suka samu matsala da shi, sai ya kai dan uwan ma'aifin nasa baya masa magana. To kullun yana masa magana har yana gaida sa, amma shi kuma baya amsawa. Yace to harshen shi ma idan yayi zuciya ya kyale shi, wannan ya dace ko kun bai dace ba? Wannan shine tambayar sa kenan. Dan uwan ma'aifin sa yana gaba da shi, in ya ma gaida sa bai amsawa, to yaya kamata yayi a wannan wurin? Wannan wurin abin da ya kamata yayi shine ya ci gaba da haƙuri, ma'ana ya ci gaba da gaida sa, ya ci gaba da sada masa zumunci. Ya zo a hadisi wataran wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa, ya Rasulullah, inna li qarabatun asiluhum wa yaqta'uni, na kasance ina da wasu dangi, ina sada zumuncinsu, amma su kuma suna ƙoƙarin su raba wannan zumuncin nawa da ni da su. Ina kyautata musu, ba sa kyautata mini. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, la in kunta kama qulta fa ka annaka tasiffu lahumul mal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan har ka kasance kamar yanda ka fadi, kana kokarin ka sada zumuncin su suna katsewa, to kamar kana zuba musu habdi mai zahi ne, ma'ana kamar dalilin wannan da kake yi, kai kana samun lada, su kuma suna samun lahin wannan. Har yanzu kuma a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, laysa alwasilu bil mukafi, ba shi bane mai sada zumunci wanda in an yi mai ne yake yi, in ba a yi mai baya yi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, walakin alwasilu alladhi man idha quti'at rahimuhu wasalaha, wanda yake mai sada zumunci shine wanda idan aka yanke zumunci da shi, aka yi baran-baran da shi, shi kuma sai ya komo ya zan sada wannan zumunci. Ma'ana dai abin da yake alkhairi shine kada kai kasa a gwiwa akan gaida shi. Idan ya kasance hirar ka je baya so, ka bar hira, amma dai in ka gamu da shi ka gaida sa. Idan kai haka, zaka samu lada mai yawa a wajen Allah madaukakin sarki. Sai mai tambaya ta gaba yake cewa, a wannan tambaya ce da ta shahi aure. Wata mata ce ta yi wannan tambayar. Ita mata kasance masha Allah malama ce, tana karantar da mata. To dai aka yi mata tambaya wadda take ganin ba ta iya bada amsa, tana turo mini. Take cewa wata mata ce ta tambayta akan cewa, ta nemi mijinta ne a wajen kwanciya, ta nemi shi sai ya kiya, da ta matsa mishi sai ya ce mata, wallahi ba zan sadu da ke ba, wallahi ba zan yi ba. Mun gane ko? To tace har aka yi yanzu kusan wata biyu tun a wannan lokacin ko bai sake saduwa da ita ba. Tace wai shin auren nasu ko yana nan kun, menene hukuncin wanga abin da ya faru tsakanin ta ita da mijinta? Wannan shine tambayar da ta yi. Jayyid, amsa anan shine wannan abin da ya faru a tsakanin su na rantsuwa da yi na ba zai sadu da matarsa ba, a cikin ilimin fiqh shi ake ce ma al-ila, ila'i. Mun gane ko? Abin da ake ce ma ila'i shine namiji yayin rantsuwa akan cewa ba zai sadu da matarsa ba, hal abada ko kuma har izuwa wani lokaci. Mun gane ko? Amma da sharadin wannan lokacin ya wuce wata hudu. Mun gane ko? Shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wallazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, wanda suka kaurace ma matan suka yi rantsuwa akan cewa ba za su ƙara saduwa da su ba, to suna da an ba su ko an ba su wata guda hudu. Idan har suka wuce wata hudu ba su sadu da wannan iyalin nasu ba, to za a daga ƙara, matar ta daga ƙara a je a wajen hukuma a nemi da ya rabu da ita. Idan bai rabu da ita ba, a wannan lokacin alƙali yana da izinin ya raba wannan auren kwata-kwata. Mun gane ko? To kinan wannan shi ake ce ma ila'i. Kinan abin da ya faru tsakanin su shine ila'i. Idan har ya wuce wata hudu, to tana iya ta ɗaukaka ƙara a meke da suna a justice, ko kuma mu ce a komisiyon a meke da suna a association islamic, tunda ita ake take hukunci a nan yanzu. Kenan ta kai ƙara a kan wannan. Kenan a wannan lokacin za a nemi ya sadu da ita. Idan ya ƙiya, a wannan lokacin za a raba auren nasu kwata-kwata. Mun gane ko? Kenan wannan abin da yake tsakaninku, wannan shi ne hukuncinsa. To sai dai idan ya kasance tabbas ya yi rantsuwa a kan cewa kwata-kwata ba zai sadu da ita ba, to har ya halatta kamin wata wannan hudun ya walwale wannan rantsuwar tasa? Eh, ya halatta. Kuma wannan ma shi aka hiso, kamar yadda muka sha gani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayran minha falyati alladhi huwa khair. Idan kai rantsuwa akan cewa ba za ka yi wani abu ba, sai kaga yin abun nan shi alkhairi, to manzo Allah yace ka fasa wannan rantsuwar, kai wannan abun sai kai kafara. Mun gane ko? To kenan a wannan lokacin yanzu abin da shi wannan mission nata zai yi, tunda wata hudu wata biyu ne har yanzu akwai sauran lokaci, kina a gaya masa yayi kafara. Kafara kuma mun san hukuncin kafara, imma ya ciyar da miskini guda goma, ko kuma ya enter da baiwa, ko kuma yayi azumi na kwana uku shirye da juna, ko kuma ya tufasar da wani mutum tufafi complete guda. Wannan kenan shine hukuncin abin da ya faru a tsakanin su, ba wai akai tsaye yake zamantowa a ma'ana ta saki ba. Sai mai tambaya ta gaba, wani dan uwa ne da yayi tambaya ta hanyar Facebook, yace shi a garin asalin sa dan Niger ne, amma a kasar Côte d'Ivoire yake kasuwanci, kuma a cikin Côte d'Ivoire ma yace cikin wani kauye. Garin musulmai ne yace, to so dai sai dai matsalar masallacin ahlus sunna guda ne ke da kai, yace kuma yana da nisa sosai, a ƙarshen gari yake daga inda yake. To yace masallacin da yake sallah dun masallaci ne da ke kusa gare su, yace limami bai iya suratul fatiha ba, limaman ba su iya suratul fatiha ba, sannan kuma na gaba ba sa daidaita sahu. Yace maganar da ma yake yanzu haka a jiya sai da suka yi hada da wani mutum a masallaci, dan ana daidaita sahu, ya matso kafa shi kuma yana shayewa, tura ta kai bango da aka ƙara sallah, ya aza masa mi, ya aza masa jaraba, yace har sai da ji kuma a cikin mutane. Mun gane ko? Yace to malam, ya ne zan yi in hota daga cikin wannan al'amarin? Har ya halatta in kin sallah a masallacin su, in zo in yi sallah ta ni kadai, tunda masallacin ahlus sunna yana da nisa sosai? Wannan ita ce tambayar sa. Jayyid, wannan tambayar ta kumshi matsaloli da yawa ko? Jayyid, da horko mu fara da mas'ala ta sahu. Wai shin har sahu yana ɗaya daga cikin sharaɗi na karɓar sallah, ko baya ɗaya daga ciki? Asali sahu baya ɗaya daga cikin abin da zai sa a ki karɓar sallah, sai dai yana rage ma sallar daraja. Shi yasa za ku ga limamai idan za a tada sahu mai suke cewa sahu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamamis salah, ku daidaita sahu, domin daidaita sahu yana ɗaya daga cikin cikar sallah. Kenan cikar sallah, ba a ce ba wai shine sallar, in babu sallah babu ta. Kenan kuma a wannan lokacin shi wannan mutunan idan ya kasance shi a cikin niyyarsa yana so a daidaita sahu, aka ki daidaitawa, to baya da laihin komai. In Allah ya yarda, shi Allah zai bashi cikakkar sallarsa, su kuma wa'ancan wanda ba sa cikawa meke da suna, suna da laihinsu, domin Allah yake cewa wala taziru waziratun wizra ukhra, shi yana so a daidaita amma sauran ba su so a daidaita. Kenan shi baya da laihin komai. Mun gane ko? Wannan kenan. Abu na biyu dangane da Fatiha da yake, da yace to amsa anan shine, ni ba zan yi hukunci akan cewa ba Fatiha so ta yi ko ba ta yi ba, domin ban ji yanda karatun yake ba. Mun gane ko? Kuma so da yawa akwai lokacin da za ka ji karatu ka ce kuskure ne, alhali kuma asali ba kuskure ba ne. Mun gane ko? Kenan bai kamata ba kai tsaye da ka ji karatun mutum, idan dai ba ka yi zurhi a wajen karatun Alkur'ani ba, ka ce kuskure ne yake. Kenan wannan shine. Kenan bai kamata ba shi anan yayi hukunci. Yana da kyau ya tabbatar da cewa washin da gaske ne ko Fatihar tasu ba ta yi, ko kuma ba da gaske ba ne. Idan har ya kasance da gaske ne Fatihar tasu ba ta yi, kenan baya halatta yin sallah a bayan su, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga duk wanda bai karanta suratul fatiha a ciki ba. Yana ɗaya daga cikin rashin karanta ta kai ta ba daidai ba, mun gane ko? Kenan wannan shine kenan kada yi musu wannan hukunci na kai tsaye. Sai kuma yace to idan duka wannan ta tabbata, me yake da suna fatihar tabbas bus iya ta ba, to ya halatta yace can yayi sallah shi kada ya kyale su? Eh, a wannan lokacin ya halatta, domin su ba sallah suke ba. Idan mun tafi akan mi bus iya fatihar ba, kenan kai sai ka zo kai sallar ka, radda Allah ya baka iko na tahiyya wancan wurin mai nisa, sai ka tahi can kai sallar ka. Wannan shi dai ne kenan insha Allah. Sai mai tambaya ta karshe, shi ba tambaya bace, goyen baya ne akan maganar da muka yi ta zawaju tajriba, auren dandano. To shi wannan sai ce muna shi gani ya koriji ne, wani dan uwa ne shi ma a asali nan Niger yake, amma a yanzu yana a Burkina Faso, shi ma cikin Burkina kin ba cikin birni ba, cikin kauye. Yace wallahi har yanzu malam maganar da nake muku a wannan garin na Burkina Faso, kauyen da nake, yace garin musulmai ne amma kuma ana wannan auren. Wai ba ma garin ba musulmai, a'a musulmai ne, yace amma kuma haka ake yi. Sai ka sadu da mace, sai kun jima ma tare da ita, sai ta haihu sannan a dawo aure. Mun gane ko? Kina wannan sai nuna ashe me yake da suna al'amari ne wanda yake buƙatar ai bayani sosai, don saboda kada ƴan uwanmu da suke zuwa a can su rudu da wannan, su ma su dauko wannan ɗabi'ar. Allah ya kare mu. Wannan su ne kenan a takaice tambayoyin da za mu ba da amsar su insha Allah. Na ga akwai wanda yake daga hannu. Nisan da ke da kwai, idan kasance nisa ne na hutar hankali, wannan sallah tana sabka a kansa, musamman ya kasance baya jin kiran sallah. Mun gane ko? In ba jin kiran sallah bai komi, amma kuma yana jin kiran sallah wata ran kuma nan ne matsalar take. Domin ya zo a hadisi manzo Allah ya cewa man sami an nida'a falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin, duk wanda yaji ana kiran sallah bai je a masallacin yayi ta ba, to baya da sallah sai da uzuri. Kidan in baya jin kiran sallah babu lahi a kansa, sai ya samu wasu daga cikin mutanen da suke da ra'ayinsa, sai shi sallah a tare insha Allah. Wannan shine kenan. Aha, na'am. Ha kare ko? Wala ralin jayyid, wala ralin. To wannan kun ga ita ma wata kira'a ce. To wannan kira'ar malumai sun yi sabani akan ta, tunda mafi yawanci irin wanda suke faɗin ralin kin nan, akwai wanda su bakin su ne haka nan, dadun ce a hausance su yi mata ra. Mun gane ko? Kaman suna wuce guna da iri wajen faɗin ta ne, bo sai su ce wa. Mun gane ko? Kenan akwai wanda halshen su ne. To idan kasance su wannan halshen su ne, za a yi musu uzuri akan wannan insha Allah. Amma idan dai kasance ba halshen su bane, an gaya musu ga gaskiya suka ki, to wannan kun babu ne. Mun gane ko? Wannan kuma kenan zai zamanto tabbas fatihar su ba tai ba. Amma dokin nan akwai wanda haka ne harshen su yake. Idan muka ji wanda suke karatun zaure, mun yi wannan babbaku da sauransu, rali yake ce mata ko? Wannan radi. Mun gane ko? Kenan sai a ce mata ba ra. To shi ne wannan, da wannan ne karatun ya samu tasiri insha Allah. Kenan dai a takaice dai abin da ya kamata mu sani shine, baya dacewa kai tsaye ka ji karatun mutum kai masa hukunci in ba ka bi diddigin tabbacin wannan karatun da yake ba daidai ne ko ba daidai bane. Mun gane ko? Malamai suke cewa zannu bil mu'minina khairan, ko da yaushe ku yi ma mutane zatuna alkhairi. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kun mutanen wannan kauyen, idan ya kasance suna yi ne cikin busu sani ba, kun babu wanda ya zo koya musu gaskiyar karatun yanda yake, ba sa da laihin komai. Mun gane ko? Ba sa da laihin komai, kuma sallar su Allah zai karbe ta. Domin me Allah yake cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Kinan idan ya kasance cikin jahilci ne, cikin rashin sani, kun babu wanda ya zo ya sanar da su, ba sa da laihin komai. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Allah ya karbi ibadunmu gaba daya. Idan ba a manta ba, a yau za mu tashi a hadisin yawa, hadisi na Abi Huraira ko? Jayyid. Malik ya ce wa an Abi Huraira radiyallahu anhu, an karbo daga Abi Huraira, yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, yace la tunkahul ayyum, ba a auren bazawara hatta tustamara har sai an nemi umurninta wala tunkahul bikru sannan kuma ba a aurar da mun gane ko ba a aurar da budurwa hatta tustazana har sai an nemi izininta qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa kaifa iznuha ya ne izininta yake qala sai yace an taskuta shine tayi shiru wannan hadisin Abu Huraira ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a aurar da bazawara cikin bata sani ba sai an nemi umurninta mun gane ko me ake nufi da umurni shine ma'ana ta ce ta yadda ayi kaza mahaifinta ya samu mata miji wance na samu miki miji ba kin ki zama da wancan ba to yanzu ga tanko na samu miki kin yadda da tanko ki aure sa tace eh na yadda to shikenan shine umurninta mun gane ko shine ma'anan hatta tustamara har sai an nemi umurninta in ta bada umurni sannan ayi sannan sai manzo Allah yace sannan kuma ba a aurar da budurwa har sai an nemi izininta to anan sai sahabbai suka yi mamaki ya ne izinin budurwa kuma za ku yi mamaki ta kaka za su tambaya ya ne izinin budurwa dan me yasa dan saboda a lokacin su akwai kumiya ɗan mata suna da kumiya mun gane ko budurwa in dai haraka ta aure ce ko ta maza ma tsoron wannan haraka tsoron wannan al'amarin take ku ji tun kamin musulunci ma balantana ma lokacin da musuluncin yazo shi yasa a lokacin idan mace ta zama to budurwa ba ta ma zama a cikin sauran gamagarin mutane gamagarin mata haka ma cikin gida a cikin gida ma labe ne suke su sai ake ce musu zawatul khidri ba'ana masu ƴan malaba wata ƴan malaba ake musu labe a ciki dan saboda kumiya idan suna tahiya akan hanya wajen bango suke bi har sai da yake kayan su suna canyewa anan dan saboda mi dan saboda kumiya mun gane ko wannan shine kenan to shine sahabbai suka yi mamaki ita mace idan an nemi ita budurwa idan an nemi izininta ya za a yi a san da ta yadda ko bata yadda ba tunda sun san da mi ba sa yin magana idan irin wannan al'amari ne sai manzo Allah ya ce shine an taskuta tayi shiru idan tayi shiru to yana nuna ta yi mi yana nuna ta yadda amma idan bata yadda ba tana iya ni ta kada kai koda a ce bata ce ban so ba wannan hadisin yana bayani ne akan cewa yana ɗaya daga cikin sharuɗa na kulla aure shine ridal mar'a kamar yadda muka gani a can gaba shine yardan matar da za a ma auren kenan idan har mace bata yarda ba da aure to wannan auren baya yiwuwa idan an yi sa tana da izinin ta nemi a raba wannan auren mun gane ko wannan shi sunna muna musulunci addini ne wanda yake tahiya akan mi akan hurriya ma'ana akan inci budurwa tana da incin ta zabi wanda take so ko da yake shi ma ma'aifi ko kuma wali yana da incin idan ta kawo wani ya ce bai yarda ba aure sa wannan kowanne daga cikin su an bashi inci uba an bashi damar yarinya in ta kawo namiji wanda bai dace ba ya ce bai yarda ba kun ba za a yi wannan auren ba tunda ai sai da izinin shi ko ita ma haka yarinya tana da izinin uba ya kawo ga wanci ga wanga ina so in aura miki ban so tace a ban so shikenan kinan sai an samu daidaito to akwai lokacin da kuma yarinya za ta samu wanda ya dace ta samu ustazu kamar sahal masha Allah mun gane ko ta zo shi kuma uba ya ce a bai da sahal ba tunda sahal talaka ne yanzu ma ne yake karatu mun gane ko ita kuma tana bala'in son sa tana masihuwar son sa uban ya ce shi kuma ba zai mata aure a yanzu ba tana tsoron ta fada a cikin sabon Allah to a wannan lokacin tana iya ta dauka ga kara zuwa ga sauran dangin uban idan duka sun mata me yake da suna sun goya ma uban baya sun ki akan ta yi wannan auren to a wannan lokacin shine malamai suke cewa as-sultanu waliyyu man la waliyyu la ma'ana sarki shugaba shine waliyin wanda bata da wali kidan mace idan bata da wali ko kuma waliyan nata sun mata tawaye alhali tana da gaskiya to za ta dauka kara a wajen alkali ko sarki sai ya zamanto shine waliyin ta kuma sarkin ya aurar da ita mun gane ko kamar yanda ba a shima ba aka yi a garin Katsina tunda ina bin labarai su Doche Bele da su BBC da sauransu kwanaki wata mata wata yarinya ta meke da suna ta so ta auri wani musulmi ta yarinyar Krista ce sai ta musulunta iyayen ba su so ta musulunta ba kuma ta ce wani musulmi take so ta aura iyayen suka kiya mun gane ko ta kawo kara a wajen sarkin Katsina sarkin shi da kanshi yi mata jagoranci aka daura mata aure daga baya iyayen suka daukan kara akan busu yadda bayan kwace musu diya mun gane ko duka dai wannan abubuwan da yake kun san nasaru suna bayan wannan abubuwan akai ta yada da sauran su dai da karshe dai shari'a ta musulunci dai ta yadda da wannan abun da sarkin yayi ya daura ma wannan yarinyar aure ta zamna a karkashin wannan mijin. Amma sai dai wannan mijin ga dukkan alamu nauyi mai girma ya hau a kansa wallahi, domin wannan yarinyar idan har rayuwarta ta tagayyara to ba karamin hushin Allah zai jawo ba, domin ya raba ta da iyayenta. Idan ya rabu da ita wajen wa za ta je? Mun gane ko? Kina irin wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun yi takalan tsan da shi a duk lokacin da ka samu mata wadda iyaye ba su yarda ba, ka da kyar da wala haule aka yi to kai kokari ka rike wannan yarinyar don ka hudda ta kumiya. Wannan shi ne a takaice wannan hadisi na nuna cewa da bazawara da budurwa dukkansu ana neman izininsu. Dangane da abin da ya shahi bazawara, akwai wanda malamai suke cewa akwai lokacin da shirunta yake nuna me yake da suna bata yarda ba. Mun gane ko? Jayyid. Akwai ka'ida a wajen malamai suke cewa as-sukutu fi ma'radil bayani bayanun. As-sukutu fi ma'radil bayani bayanun. Ma'ana akwai lokacin da yin shiru sai zaman towa bayani. A ka'ida cewa ne suke yi la yunsabu ila sakitin qawlin. Duk wanda bai magana ba a cewa ya ce wani abu. Sai suka ce was-sukutu fi ma'radil bayani bayanun. Amma akwai lokacin da kuma shiru zai nuna ka ce wani abu. Misali, an zo ne aka ce mata wance kina son wane, sai ta yi shiru. Mun gane ko? Lokacin da ta yi shiru to kinan wannan lokacin za a iya cewa ta yarda ne. Mun gane ko? Amma lokacin da aka ce mata wance baki son wane, sai ta yi shiru, yana nuna mi tana son shi? Anya ko ba ta son shi? Yauwa, ba ta son shi. Mun gane ko? Domin me yake da suna anan an nuna mata da mi da kamar amsar ita ce shirunta ne amsa kai tsaye. Mun gane ko? To suka ce akwai lokacin da kuma za ta yi shiru sai ta fashe da hawaye. To idan ta yi hawaye a wannan lokacin, inji malamai masu kwakwale-kwakwale, suka ce za a me yake da suna za a taba hawayenta. A taba hawaye a shi. In hawayen sun zo da zahi, suka ce to bata yarda ba. Mun gane ko? Kenan kukan haushi ne da bakin ciki take. Amma idan hawayen suka zo da dan sanyi-sanyi to yana nuna kuka ne na murna da shin dadi take, shikenan sai a daura aure. Mun gane ko? To sai mu zo ga wata mas'ala a addini, wace ce ake ce ma budurwa, wace ce ake ce ma bazawara? To nan ne matsala take. To malamai sun yi kai kawo dangane da wannan mas'alar, wace ce budurwa, wace ce bazawara? Wasu malamai suke cewa abinda ake ce ma budurwa ita ce wadda bata rasa me yake da suna budurta take, ake cewa ko menene kun san Hausa watarin cijiya take. Yauwa, budurci, jazakumullahu khairan. Ita ce wadda bata rasa budurcinta ba. Mun gane ko? Jayyid. Akwai abinda Laraba suke ce ma da Larabci suna ce mishi ghashawatul bikr, ina tsammani suke ko menene suke cewa. Kenan dai shine dai wannan budurci ke. Dama shine albikr. Wadda bata rasa budurcinta ba. Suka ce ya kasance ne budurcin bata rasa shi bane ko da a ce ta yi aure. Ma'ana ta yi aure an sadu da ita amma budurcin bai kau ba. Wasu suka ce a har yanzu budurwa ce. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Ma'ana dai matukar tana da budurcinta to ita budurwa ce, ta yi aure ko bata yi aure ba. Misali, yar karaman yarinya a aurar da ita. An zo an kawo ta amarya an kulla kamin su sadu, miji ya rasu. Kina hayin sana a matsayin mi? A matsayin budurwa a wajen wasu malamai. Amma mu kuma anan fa da an yi mace aure mi, shikenan sai a ce ta zama bazawara. In ba ta da ɗa sai a ce mata santagawawa. Mun gane ko? Wai me suke ni da santagawawa? Wai shine dan wauta ya rasa ya meke da suna? In ba da wauta ba dan mi zai sako ta ba da ɗa ba, ba da ciki ba? Shine abin da ake nufi santagawawa. Kinan wawa ne. Wannan shine ma'anar su. To wannan shine kinan abin da wasu malamai suka tai. Idan dai har tana da budurci ko da ta yi aure to budurwa ce. Wasu malamai kuma suka tai akan cewa a'a, budurwa a ya ta'allaka da aure ne. Idan ta yi aure ko da a ce bata me yake da suna bata rasa budurcinta ba, tana a matsayin bazawara. Da an mata aure shikenan. Mun gane ko? To wannan kinan idan muka tahi akan wannan kenan waccan fatawar ta farko akan cewa ya ta'allaka da budurci ne, ashe sai nuna muka cewa akwai ƴan mata da yawa da ake aure a matsayin budurwa alhali me zawarru ne. Domin akwai wadda za ta rasa budurcin ta tun tana karama, dalilin biranye-biranye. Akwai wadda za ta hwaɗowa daga wani abu, kahwatarta cwale sai ta mi sai budurcin nata yami akwai wanda a bisa kan titi kamin su yi aure sun yi zina budurcin ya tahi ashe kana takama ka auro budurwa ashe mi kasur gume miyar me yake da suna bazawara ce ka auro baka sani ba to wannan shi dai ne dai abinda dai malamai suka hirin jayarwa shine a kai tsaye wadda ake cewa budurwa ita ce wadda bata taba yin aure ba mun gane ko dai muka ce da wancan zamu lura to akwai matsala domin wannan shi ya kawo ga a kasashen Laraba idan za a yi aure sai a ce sai an yi mi sai an yi awon wannan budurcin akwai shi ko babu shi mun gane ko shi yasa turawa suka bullo da wata hanya wani abu da mata suke wani dumki da ake musu idan aka musu dumki za a dumke wannan tanar tunda dama budurcin wata tana ce da ake ba a ce hudewa to akwai inda ake yi a dumke ta idan aka dumke ta shikenan sai ta komo yanda take kamin aure shikenan sai ka zo ka isko ta ga yanda take mun gane ko a wajen Larabawan da suka waye amma wayewa ta halaka haka suke yi wannan shine kenan kenan dai a takaice a musulunci wadda ake cewa budurwa ita ce wadda bata taba yin aure ba mun gane ko to kuma akwai maluman da suka kawo ya danganta lokacin da aka amata aure ta balaga ko bata balaga ba sai suka ce idan ya kasance bata balaga ba aka mata aure kuma ta rabu da mijinta ko mijinta ya rasu kamin ta balagan to har yanzu tana a matsayin me tana a matsayin budurwa mun gane ko to duka wannan dai matsaloli ne wanda suke ikhtilafiya babu wani dalili karar da zai nunawa sai dai abin da hirin shayi shi dai ne da dai ta yi aure shikenan ta huta daga zamantowar budurwa ta koma tsari na mi ta koma tsari na zawarru kuma wannan shi zai taimaka ma wasu daga cikin mata su rike aurensu domin ta san da ta huto shikenan ta rage valer ta huta daga mataki na budurwa ta koma bazawara amma matukar tana gidanta kullun za a mata kallon mi budurwa tunda mijinta da budurcinta ya aure ta mun gane ko wannan shine kenan zamu zo a meke da suna a hadisi na gaba na Aisha ne ko malaike cewa na Aisha radiyallahu anha qalat ja'at imra'atu rifa'a al-qurazi matar rifa'a al-qurazi tazo ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zuwa wajen manzon Allah fa qalat tace kuntu inda rifa'at al-qurazi na kasance a wajen rifa'a al-qurazi dangantaka ne zuwa ga kabilar su ko kasar su yace fa tallaqani sai ya sake ni fa batta talaqi sai saki na ya zamanto saki guda uku ma'ana wuta shi yasa suke ce ma sakin wuta ko wannan shine kenan kenan fa batta talaqi sai saki na ya kasance na wuta fa tazawwajtu ba'dahu abdurrahman bin zubair sai na aura a bayan sa abdurrahman bin zubair wa innama ma'ahu kuma shi abin da yake tare da shi hudubati thawbi kamar me yake da suna kamar jela ce ta kaya mun gane ko kamar jela ko kuma tazara ta kaya ba sai an gane ba wannan kinaya ce bari mu zo a wajen bayani mai fadi sai mu fadada abin da yake nihi anan shine ma'ana al'aura sabata tashi bata mikewa kullun kwance take mun gane ko shine ma'anan abin da suke nihi anan kinaya ce mithlu hudubati thawbi ma'ana kwatamkacin me yake da suna tazara ta kaya fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yayi murmushi wa qala sai yace aturidina an tarji'i ila rifa'a shin kina so ki koma a wajen rifa'a sai yace la a hatta tadhuqi usailatahu har sai kin dandana zumar sa wa yadhuqa usailataki kuma ya dandana zumar ki ma'ana har sai kun sadu ya ji dadin ki kima kin shi dadin sa qala tace wa Abu Bakar indahu Aisha tace Abu Bakar yana a wajen manzo Allah lokacin da wannan matar take tambaya wa Khalid ibn Sa'id da kuma Khalid bin Sa'id bil babi shi kuma yana a bakin kofa yantaziru an yu'zana lahu yana jiran ai masa izini ne ya shigo fanada sai ya kira daga can bakin kofa ya Abu Bakar ya kai Abu Bakar ala tasma'u ila hadhihi shin baka jin wannan macciyar ma tajharu bihi inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abunda take bayyanawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin Aisha take cewa wata mata ce ta zo a wajen manzon Allah matar wani sahabi da ake ce Rifa'a al-Qurazi wannan sunan ya kamata mu rayar da shi ɗaya ne daga cikin sunayen sahabban manzon Allah Rifa'a mun gane ko wannan shine kenan kenan sai yake cewa Aisha take cewa matar Rifa'a ta zo wajen manzon Allah sai ta ce ya manzon Allah na kasance ina aure da Rifa'a sai ya mini saki na wuta sakin wuta shine mi saki guda uku mun gane ko sai tace bayan wannan bayan ya sake ni sai na auri Abdurrahman bin Zubair tace shi kuma matsalar Abdurrahman bin Zubair shine al'aurar sabata tashi kwance take haka nan kamar yanda ka san kaya kamar yanda ka san mi kamar yanda ka san tsumma sai manzon Allah ya murmushi a wannan lokacin sai ya ce mata kina son ne ki koma wajen Rifa'a mijin ki na harko sai manzon Allah ya ce a ba ta yiwuwa har sai kin sadu da shi ya sadu da ke shine ma'anan tazuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki wannan duka kinaya ce ma'ana abunda a al'ada an san da akwai kumye kumye a bayyana shi sai a dan yi mi sai a dan yi kinaya da Hausa me ake ce ma irin wannan ha habaici ai habaici bakan magana ce kin gane ko yana ha dubara to duk yanda aka ce yana iya shiga karin magana to yana iya dukar wannan ma'anar mun gane ko yana iya dukar wannan ma'anar kenan sai manzon Allah ya mata karin magana ya karya ta guntu guntu ma aka yi mata a wannan wurin kun gani a wannan wurin wajen jima'i sai aka fassara sa da mi da zuma dan saboda malamai suke ce dan saboda dadin da ke da kai a cikin sa mun gane ko wanda shi kuma sai aka fassara sa da tufafi domin tuhahi kana ganin tuhahi ya tsaye hakan ga yayi karhi mun gane ko in dai ba mi aka sa masa ba in ba gom aka sa masa ba mun gane ko to shine abin da suke nihi a wannan wurin jayyid to a wannan lokacin Aisha sai ta ce a lokacin da wannan matar take tambaya Abubakar yana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma Khalid yana a bakin kofa yana jira a masa izini ya shigo mun gane ko shi kuma Khalid yana ganin wannan rishin kumya ne sai ya ce Abubakar baka shin abinda wannan matar take faɗa ma manzo Allah kai shiru baka mata tsawa ta bar irin wannan magana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda shi yana ganin menene rishin kumya ne amma wannan ra'ayin sa ne mun gane ko ra'ayin Khalid ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna mata ba da cewa abinda ta yi ba daidai bane mun gane ko asali ma da ta ga wannan manzo Allah mi yayi murmushi yayi sai ya gane sai ya tabbatar mun da cewa ya tabbatar da wannan abu wannan hadisin akwai fa'idodi masu yawa a ciki bari mu hiddo fa'idodi wanda ba sa da alaka da wannan sai mu shiga fa'idodin da suke da alaka da aure daga cikin fa'idodin da suke da ba sa da alaka da aure shine wannan hadisin yana nuna mana cewa babu kumya a wajen neman ilimi yana ɗaya daga cikin aqwalikin malumai suke cewa la yata'allamu al-ilma mustahin wa la mustakbirin duk mai ɗabi'a guda biyu to ba zai taba samun ilimi mai amfani ba mai kumya kumya wadda ta wuce gona da iri mun gane ko kumya ta jahilci da kuma mi da mai girman kai Hausa ke cewa girman kai rawanin tsiya me ma'anar girman kai shine zamanto wanda zaka zo neman ilimi a wajen sa kana ganin mi ai ba komai bane na aihe sai zan zo gaban shi in zamna da abin ne kama da haka misali ne na wai girman kai tare muka yi karatu in zo gaban shi in koyi karatu misali ne na mi na girman kai yana ɗaya daga cikin aqwalikin malamai suke cewa mutum ba zai taba zamantowa malami ba illa idza ta'allama mimman fawqahu wa mimman dunahu wa mimman huwa ala mustawahu ba za ka taba samun ilimi ba suka ce sai kai karatu a wajen nau'in mutane guda uku suka ce nau'i na harko shine wanda ya hika kai karatu a wanda wajen wanda ya hika da kuma wanda kuka zo daidai misali tare kuka yi karatu ko matsayin ku class guda kuke ko abin da kuma da haka suka ce da kuma wanda ka hisa mun gane ko ya zamanto a wajen shekarun ku kuma ya zamanto a wajen miki da suna ilimin ne ma ka hisa to duk yanda akai in ka zamana a gaban waɗannan mutanen zaka karu da wani abu idan ba karu da ilimin sa ba zaka karu da wani ɗaya daga cikin ɗabi'un da yake shi yana da su kai baka da su mun gane ko da abin da ya kama da haka wannan shine kenan a wajen al'amari na kumya ya zo a hadisi wata rana wata mata ta zo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzo Allah ya mace za ta yi tsarki idan ta kare haila sai manzo Allah ya nuna mata ga yanda ya kamata ta yi wanka sai manzo Allah ya ce bayan wanka kuma ki samu almiski ki yi tsarki da shi sai wannan matar ta ce ya manzon Allah ya zanyi da wannan almiski in yi tsarki da shi ya zanyi da shi mun gane ko sai manzon Allah ya ce subhanallah ma'ana manzon Allah yana jin nauyin yanda zai kwatanta mata wannan kin to an yi da Aisha na zaune sai Aisha ta jawo ta da Aisha ta jawo ta sai ta sa ta cikin daki ta ce mata ga yanda zaki in kika doko wannan almiskin sai ki sa wata kada sai ki daddago ki shafa a bakin gaban nan naki mun gane ko ita mata bayanin ga yanda zaki bayan wannan matar ta tayi sai Aisha ta zo tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'man nisa'u nisa'ul ansari take cewa madalla da matan Madina lam yamna'hunnal haya'u min tafaqquhi dinihim ma'ana kumiya bata hana su ba neman ilimin addinin su. Kun ga wannan Aisha ta yi wannan maganar gaban manzon Allah, kuma manzon Allah ya tabbatar da wannan maganar. Wannan shine kenan a takaice, kenan a wajen al'amari na addini, idan ya buƙaci a yi bayani mai faɗi, yana da kyau a yi bayani mai faɗi. Wannan hadisin yana bayani ne akan hukuncin saki uku. Idan mutum ya yi wa matarsa saki uku, ya halatta ya aure ta, baya halatta ya aure ta a wannan lokacin ta zamanto masa muharramatun ila amat. Mun gani akan cewa matan da suka haramta ga mutum kashi biyu ne ko? Akwai wanda sun haramta hal abada, akwai wanda sun haramta zuwa mi? Zuwa wani ɗan lokaci. To ita wannan matar da ka saka saki uku ta haramta gare ka ne zuwa wani lokaci. Ma'ana hammi har sai ta auri wani. Kuma sharaɗin idan ta auri wani sai in sun sadu. Idan ba a sadu ba, to a wannan lokacin ba ta halatta a gare ka. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kuma idan muka zo a wajen matsala ta saki uku, wai shin ya halatta mutum ya yi ma matarsa furuci da kalima guda ya ce na sake ki saki uku? Idan aka yi wannan sakin ya yi ko bai yi ba? Mun gane ko? Jayyid. A asali a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine, idan mutum ya furta ma matarsa kalimar saki uku a lafazi guda ko a lokaci guda, to wannan sakin za a yi masa hukunci akan saki guda ne. Mun gane ko? Malamai suna ce ma irin wannan sakin at-talaqul bid'i, ma'ana saki na bid'a, ma'ana saki wanda bai halatta ba, bai dace ba ka saki matarka saki guda uku. Allah ya ce kai guda guda ka kuma zaka kai kuma kana so ka nuna ma Allah kai ka gaji da ita, a kai da uku zaka yi. Irin wannan ne kuma zaka ga mutum ya yi saki uku kuma Allah ya jarabce sa da son wannan matar. Mun gane ko? Mafi yawanci wanda aka ma saki uku zaka ga daga baya ita matar tana so ta koma, wata ran kuma mijin shike so a koma. Kenan a wannan lokacin idan ta auri wani sai dole an sadu. Idan ba a sadu ba, to wannan lokacin ko da mutum goma ko ta aura matukar ba ta sadu da su ba, to baya halatta ta koma zuwa ga wannan mutunan. Wannan kenan shine abinda wannan hadisi yake nuna mana. To sai dai mun yi a wani lokaci a shekarun baya tun kamin da'awar sunna ta yadu, idan mutum ya ma matarsa saki uku za a ce mi a lokaci guda za a ce ta saku saki uku. To ya ne aka yi wannan al'amari? Wannan fatawar ta samu asali ne a lokacin Umar radiyallahu anhu. A lokacin Umar ya lura da cewa saki ya yi yawa a cikin gari, kuma idan mutum ya tashi sai ce ma matarsa na saki ki saki uku, kuma saki dubu ko saki miliyon. Mun gane ko? Da abin da ya kama da haka. To sai Umar ya ce daga yau duk wanda ya ce ma matarsa ya sake ta saki uku a lafazi guda, to ya ce za mu kilga masa akan cewa saki uku ne kuma shikenan ta haramta a gare sa. Umar ya yi wannan ne saddan lidhari'a, ma'ana dan saboda mi? Dan saboda ya kashe wannan wutar ta yawan saki. Kenan idan kana son matarka dole ka rike ta, ba za ka yi mata irin wancan sakin ba, komai yanda zuciyarka ta bace. Mun gane ko? To bayan me yake da suna, bayan wucewar khalifancin Umar sai abin ya tahi akan haka nan, har ya kasance wannan madahibul arba'a duka sun tahi akan cewa mi idan mutum ya matarsa saki uku, to wannan saki za a dauke sa a matsayin saki uku a cikin furuci guda. Amma daga baya dai lokacin da irin malamai suka bayyana, irin su Ibnul Qayyim da irin su Ibnu me yake da suna Ibnu Taymiya da sauran manya-manyan malamai, sun tahi akan cewa wannan hukuncin na Umar ba za a ce ba za a tahi da shi a kowane zamani. Suka ce wannan ijtihadi ne na Umar, kuma lokacin Umar ya wuce. Mun gane ko? Kuma akwai wata ka'ida da suke cewa maganar sahabi hujja ce, shine suke cewa qawlu sahabi hujjatun, maganar sahabi hujja ce, amma da sharadi guda biyu. Ya kasance maganar sa bata saba ma hadisin manzon Allah ba ko alqur'ani, kuma ya kasance ba a samu wani sahabi ba yayi inkarin wannan maganar tasa. Mun gane ko? To mu doka anan Umar ya ce idan mutum ya saki matarsa saki guda uku, saki ya tayi. Umar anan za a bi maganar sa ko ba za a bi maganar sa ba? Za a bi maganar sa? Za a bi maganar sa ko ba za a bi ba? A? Za a bi ko? To dan me yasa za a bi? A? Kenan ku gane ka'ida da muka ce ba? Aha, to jayyid. Yawwa, matsalar inda take muka ce maganar sahabi ana hujja da ita, amma da sharadi guda biyu, bata saba ma aya ko hadisi ba, kuma ya kasance babu sahabin da yi inkarin wannan maganar tasa. To wannan maganar ta Umar ta saba ma hadisi ko bata saba ba? Ta saba ma hadisi karara a lokacin manzon Allah. Mun gane ko? Akai saki guda uku a lokaci guda, manzo Allah ya ce ya tahi da shi akan mi? Akan saki guda. Mun gane ko? ko saki miliyon kamata saki guda ne za a taida shi har lokacin Abubakar duka haka ake mun gane ko to wannan shine kenan ijtihadi ne na Umar sai dai hatta a yanzu shugaba yana da incin ya aza wannan dokar yace daga yau mu ma tunda mun ga saki yayi yawa duk wanda yace wa matarsa na sake ki saki uku to shi ma za a yi taya akan wannan hukuncin nasa mun gane ko amma shugaba dai ke da wannan izinin mun gane ko shi ma idan yayi da niyyar dan ya toshe fitina ne ba dan inkarin hadisin manzo Allah ba za a bi wannan fatawar mun gane ko kina a takeice dai abu magana mafi inganci shine in kama matar ka saki guda uku a cikin lafazi guda ko kuma a lokaci guda to wannan sakin a matsayin guda yake suka ce ko koda za a ce kace na sake ki kwashakayanku ki ta gidanku in gane ko to koda haka nan suka ce mi wannan sakin saki akan matsayin guda yake amma da zaka yi a yau na sake ki ta kwashe kaya ta gida sai kace ka tai kai na mai doki a gobe kace na sake ki ta tahi ka koma abin da gobe na mai doki aka samu dai misali ɗan tazara akwai saki akwai mai dowa to irin wannan lokacin shi kuma yana mi yana afkuwa kina abin da dai bai tabbata shine zamanto an yi shi a lokaci guda a cikin lafazi guda wannan shine kenan insha Allah ma'ana wannan hadisin kenan za mu zo a hadisi na gaba malai ke cewa aha alaik salatullah sosai ina tsammani akwai wani hadisi a gaba sosai za mu zo a gaba akwai irin wannan hadisi in babu shi a cikin wannan babin a gaba akwai inda za a kawo shi dai ba da alaka da wurin aure amma muka zo nan za mu yi bayani shi ake ce ma nikahul muhallil mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yake da suna Allah ya la'anci muhallil wal muhallilu la wanda yake irin wannan auren an ka sake matar ka saki uku sai ka zo ka yi jinga da wani matata ka she ka aure ta amma in ka aure ta da kun kwanta akwai wanda ma zai ce kada ma ka kwanta da ita sati guda wata guda ka sako ta dan in samu ya aure ta mun gane ko to malaman shi ke cewa irin wannan me yake da suna auren idan ya kasance an yi sa mijin yayi da gangan kuma shi ma wanda aka yi da shi ya sani matar ita ma ta sani to baya halatta wannan auren ba zai halatta su aure junan su ba domin mi domin alhiyalu fi shar'i batila suke cewa dubara a cikin shari'a me yake da suna ba a aiki da ita idan kai dubara kamar da ƙarya gaskiya to wannan abun ba zai mi ba ba zai tabbatar maka da wannan ba misali muna a cikin lokacin azumi yana tinkaruwa me yake da suna kai dubara akan zaka tai balaguro a lokacin azumi dan saboda ka samu ka kimi ka ki daukar azumi kamar yadda muka ba da labarin yanda ƴan shi'a suke ko a sahiya mutun sai ya buga mota tunda sassahe yace zai balaguro sai ya tai can a ƙarshen gari ya kai wani ƙauye sai ya zamana ya sha inu washi ya sha ruwan shi ya ci abinci shi sai ya komo a cikin gari kenan yayi balaguro kenan ba dole bane yayi mi yayi azumi wannan kun ga menene al-ahila ce malamai suke cewa al-hilu fi shar'i batila kenan wannan ba zai halatta masa yin wannan ba hadisi na gaba malai ke cewa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik ya tar Allah ta kara tabbata a gare sa yace min as-sunnah yana daga cikin sunna idza tazawwaja al-bikra idan mutun ya auri budurwa ala thayyib akan bazawara aqama indaha sab'an zai tsayu a wajenta ma'ana zai kwana a wajenta kwanaki guda bakwai thumma qasama sanan daga baya sai ya raba kwanaki wa idza tazawwaja thayyib idan kuma ya auri budurwa ya auri bazawara aqama indaha thalathan zai zamna a wurinta kwana guda uku thumma qasama sanan daga baya sai ya raba kwanaki na aure kwanaki na me yake da suna kwana qala abu qilaba sai abu qilaba yace walau shi'tu da nasu laqultu da zance inna anasan lalle anas rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya daukaka wannan hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Anas ne yake cewa yana daga cikin sunna idan mutun ya auri budurwa yayi kwana guda bakwai a wajen takamin ya komo a wajen tsohuwar matarsa mun gane ko sai kai kwana guda bakwai a wajen wannan budurwar idan kuma ka aure bazawara zaka yi kwana uku a wurinta kamin ka komo a wajen tsohuwar matarka idan aka yi wannan kwanakin guda uku ko kwana bakwai a wannan lokacin sai a raba kwanaki na kwanciya kwana nawa za ku raba in kwana biyu za a yi in kuma kwana ɗaya za a yi in kuma sati za a yi duka dai amma dai za a raba ne da adalci mun gane ko wannan shine kenan kenan abinda wannan hadisin sai Abu Qilabah yake cewa da na so da zan iya cewa Anas yana nuhin magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas wannan hadisin a matsayin marfu'i yake ma'ana a matsayin kawan manzon Allah ne maganar shine malumai hadisi suke cewa qaulu sahabi min as-sunna lahu hukmu ar-raf'i idan sahabi yace yana daga cikin sunnayin kaza to kawar yana nuhin manzon Allah yace ai kaza ne ko kuma umunni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko kenan dai wannan hadisi na muna bayanin hukum yanda ya kamata a ce mai gida ya raba kwanakinsa a tsakanin matayansa idan amarya ce gashi budurwa gashi bazawara gashi bayan wannan sai a rarraba da adalci to a ƙarƙashin wannan akwai wani aure da ake ce ma zawajul khamis ma'ana auren alhamis mun gane ko shi ma wannan ne daga cikin auren zamani da ake yi wannan auren ya yake shine mutum zai aure mata da sharadin ba zai zo a wurin ta ba sai ra alhamis ita rabonta shine ra alhamis da juma'a zai kwana a wurin ta sauran kwanakin guda biyar zai yi su a wajen babban matarsa mun gane ko wannan auren ana samun shi a misali kasar Saudiya da sauran kasashe wanda mai yake da suna ranakun hutun su weekend din su shine alhamis da juma'a mun gane ko kenan sai ya aure mata da sharadin ranar alhamis kawai zan zakuwa gidanki in kwana biyu in koma gidan babban matata to yanzu mu zo wannan auren ya halatta ko bai halatta ba mun gane ko manzo Allah kuma yace duk wanda yake da mata biyu bai yi adalci a tsakanin su ba zai tashi ranar tashin alkiyama da barin jiki shanyayye to ya halatta ko bai halatta ba ina so in samu wanda jawabi amsa aha ya ka bada amsa kuma a ba mu dalili aha bai halatta ba dan me sauka ce haka saboda bai adalci ba to jayyid kun ba da dalili amma sai dai wannan dalilin baya inganta mun gane ko dalilin daidai ne amma sai dai a wannan wurin bai inganta mun gane ko aha ya halatta dan saboda me jazakumullahu khairan to kun gani shine da babu sharadin magana ku tana nan to amma sai da muka ce da sharadin yawa mun gane ko kuma za Allah ke cewa annasu ala shurutihim mutane suna akan sharadin da suka yi kuma akwai wata kaida wajen malamai suke cewa li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan wanda yake da haƙi ya halatta ya saki ya rabu da haƙin sa ya yahi haƙin sa a gaba ɗaya ko a wani sashi kun ga anan matar ta yarda ta mi haƙin ta ne yayi kwana uku ko hudu a gidanta mun gane ko amma tace ta yarda kwana biyu zai yi a wajen ta mun gane ko wannan shine kenan ya halatta haƙin ka rabu da wannan haƙin yana ɗaya daga cikin dalilin wannan ka'idar shine lokacin sauda ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta tsufa manzo Allah baya jin dadin kwanciya da ita a gidanta da sauransu ba ta iya manzo Allah hidima yanda ya kamata sai ta ga kaman tana cuta ma manzo Allah sai ta ce ya manzo Allah ta ba shi kwanakin ta ya kasance kwanaki nawa ya kasance ga Aisha tace ta yi sadakar kwanakin ta ya zama to na Aisha sai kasance manzo Allah na kwana biyu gidan Aisha sauran gidajen yana mi yana yin kwana guda mun gane ko kun ga ita ta ga dama ta mi ta sabka daga haƙin ta kenan wannan shi yake nuna wannan auren ya halatta wannan auren kuma hatta a wannan garuruwan namu ana yin shi misali a wajen madawa mu a yanda suke shine ƴan ƙauye za su auri mata ƴan birni madawa ita ce birni to ƙauyukan sun saba akwai ta kasuwa da ake ci shak samedi rattun wahi mun gane ko mu a can muna chatun wahi shi yasa ma mu so da yawa taran in muna cikin karatu taran zan ce rattun wahi to sai ina tuno sai in ce kai ashe ba kowa ya san tun wahin nan ba idan mu muka ce rattun wahi muna nihin ranar asabar samedi to wannan auren yanda yake shine shi ba zai zo a wajen ta ba sai ran samedi in ya ci kasuwa sai ya zo ya kwana a madawa yayi kwana biyun sa sai ya mi sai ya wuce a kauye ya koma mun gane ko wannan irin auren shi Hausa suke ce mazoka da kwari mun gane ko dangane sanda kenan a wajen wasu garuruwa an dangana sanda ko zogar da gari kuma dangana sandan ne tunda mafi yanci tsohi ne ke irin wannan auren idan suka zo dukui dukui da sandar su aka shingine shike dan kuma sai an yi kwana biyu sannan a dauko sandar a taita ita shi ne ake cewa dangana sanda kin wannan shine kenan kun ga irin wannan auren duka yami ya halatta mun gane ko akwai wani aure da ake cewa zawajul misyar wannan auren lokaci ba zai isa bari mu shiga ba shi ma wani aure ne shi ma babban mamaki za ku ba mu shin ya halatta ko bai halatta ba ko lokaci yayi aha mu je mu ƙara hadisi guda shine na ƙarshe a cikin kitabukin ko jayyid mu karanta wannan hadisi na ƙarshe malai yake cewa an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu an karbo daga Uqba dan Amir yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa yace iyyakum wadukhul ala an-nisa kashidinku da yawan shiga a wajen mata fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutun daga cikin mutanen Madina yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah afara'aita al-hamwa shin ya ka gani dangane da dan uwan miji qala sai yace al-hamul maut ai dan uwan miji mutuwa ne mun gane ko ma'ana shi an mugu in ji Hausa wali muslimin aw ta riwayat imam muslim an abi tahir an ibn wahab qala yace sami'tu al-laytha yaqulu naja al-laytha yana cewa al-hamu abinda ake ce ma al-hamu akhu az-zawji shine dan uwan miji wama ashbahahu da abinda ya kama da shi min aqaribi az-zawji na daga cikin dangin miji sai ce misali ibn al-ammi misali dan uwan ma'aifi wa nahwihi da kuma abinda ya kama da haka ma'ana cousin mun gane ko wannan hadisin Umar Uqba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina muku kashedi da yawan shiga a wajen mata yanda ba muharraman ku ba mun gane ko sai wani mutun daga cikin mutanen Madina sai yace ya manzo Allah to ya kanan miji ko wan miji mun gane ko sai manzo Allah yace masa wannan shi an mugu kuma tabbas kun tabbata da wannan ko wannan ho shi an mugun ga mu jayyid mun gane ko shine akwai wata waka da suke yi wasar kanan miji akwai dadi da mine da sauransu to wannan shine kenan kun ga hadisi karara manzo Allah yana cewa kanan miji ma shi yake zama mugu mun gane ko domin shi yana ganin kawan matarsa ce kamar yanda wasu suke cewa alhali kuma wannan al'ada ce wanda bata halatta ba matata ce kakka cewa matata matarka mun gane ko wannan shine shi yasa lokacin da izala ta shigo suka tsananta akan wannan hadisin mun gane ko hatta ya kasance me yake da suna ɗan uwansa ba sa wanda yake a cikin wannan tsananin zai gani hatta dangin sa ba za su shiga a cikin gidansa ba in ya huta daga bakin kofa sai ya kulle kofa sai ya dawo ya bude kofa mun gane ko wannan shine sai a wancan lokacin sai aka samu da yawa daga cikin iyaye suna kyamar auren dan izala su ce kubli addakai mun gane ko da abin da ya kama da haka to asali dai wannan hadisin abin da yake karantar da mu yana karantar da mu ne ɗaya daga cikin qawaid na usuliyya malaman usul suke cewa kullu ma kana zari'atan ila al-harami fa haram ko kuma suke cewa wasa'ilul harami muharramun duk abun da yake kai zuwa ga aikata haram to shi ma haramun ne mun gane ko cakuduwa da mata shi ke kai ga zina mun gane ko to dan shi yasa kenan sai aka haramta wannan yawan cakuduwa da mata wanda ba muharramanka ba idan ba da wani uzuri ba domin na ɗaya daga cikin dalilin da zai nuna cewa wannan ya shahi idan ba da uzuri ba akwai wata ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Ummu Sharik ɗaya ce daga cikin ƴan kasuwa mata sahabbai mun gane ko ta kasance tana mu'amala da sahabbai wanda suke sayan kaya a wurinta take ba su bashi da abin da ya kama da haka kinan wannan sai nuna cewa mi ashe mu'amalar da aka hana da mata ita ce mu'amala wadda bata da wani dalili kuma sannan su ma matan idan za su yi mu'amala da maza wanda ba mazajen su ba an shaddanta musu akan mi su tufasar da jikin su kuma sannan kada su yi tasarrufi irin tasarrufin da zai iya jawo sha'awar wannan mazan ma'ana kaman wajen kashe murya kaman wajen irin shiga wadda bata dace ba da kuma wajen tahiyya irin wadda bata dace ba mun gane ko wannan shi ne kenan abinda wannan hadisin yake karantar da mu akan cewa wannan yawan mu'amala da mata wanda suke ba muharraman mutum ba baya halatta addini idan ba da wani uzuri ba kuma idan uzurin ya kama matan su tufasar da jikin su sannan kuma kada su yi tasarrufi irin tasarrufin da zai iya jawo sha'awar wa'annan mazajen kenan nan zamu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi